إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama amin masallacin da yake unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katago jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 7 a cikin wannan wata mai albarka watan alfarma watan Ramadan shekarar hijira 1447 wanda kuma yazo daidai da 24 ga watan Februari watan 2 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka jiya mun yi karatu zuwa aya ta 22 insha Allah ta'ala yau za mu karanta wani abu na wannan aya sai mu ci gaba zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko gabanin nan akwai takardu wanda yana cewa da fatan an sha ruwa lafiya yace suna da wani dan uwa bashi da lafiya suna bukatar yan uwa su sa shi addu'a Allah ya bashi lafiya to ubangiji Allah ya bashi lafiya yayi masa ya sa jinya ta kafara ce sa zakar jiki ne dukkan musulmai marasa lafiya Allah ka ba su lafiya sannan akwai takardu bayan wannan wanda suka zo da neman addu'o'i akwai mai neman addu'a akan Allah ya mallaka masa mahalli nasa na kansa akwai masu jarrabawa ƴan makaranta akwai masu basu suka da suke roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye musu ya ba su ikon biya da hannayensu akwai kuma masu kuncin rayuwa suna roƙon Allah subhanahu wataala ya musu budi dukkan waɗanda suke da bukatu waɗannan da ma makamantansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga lamarin mu baki daya Allah ya biya wa kowa bukatansa Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mana al'amura sannan wannan yana cewa da fatan mallan ya sha ruwa lafiya amin mallan don Allah yace bayani yake nema game da sallar tarawihi a masallacin da suke sallar tarawihi ba sa yin shafa'i da wuturi ya halatta idan an idar ya tashi yayi shafa'i da wuturi ko kuma bai halatta ba sannan yana neman addu'a tawa da sauran ƴan uwa musulmi yace walsa tana damunsa hatta kai baya iya yin azumi to ubangiji Allah ta'ala mamarsa ce ashe to Allah ya bata lafiya ubangiji Allah ya yaye mata Allah ya sauke Allah ya bata ikon yin azumi kuma don Allah babu ciyarwa akan ta ba ciyarwa za ta yi ba yayi hakuri ta warke sai ta rama dangane da tarawihin da kace a anguwarku a masallaci ba a shafa'i da wuturi shin zaka iya tashi kai ko ba zaka iya ba zaka iya mana zaka iya su din kuma ban ga dalilin da zai sa ba za su yi shafa'i da wuturin ba domin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dare raka'a 11 ne mafi yawan abin da aka rubuta raka'a 13 kaga da 11 da 13 kowanne akwai shafa'i da wuturi a ciki kowanne akwai shafa'i da wuturi a ciki to ba daidai bane masallaci guda a ce babu shafa'i da wuturi musamman a waɗannan kwanakin da ba tashi ake a sallar dare ba ma'kul hankali zai karba idan kwanaki 10 ƙarshe ne tunda sallar za a dawo a sake yi a masallacin za a dawo bayan an yi bacci an tashi a dawo masallacin a sake yin sallah to kaga wannan idan sallar farko ta ashan ba a yi shafa'i da wuturi ba wannan hankali zai karba kuma shari'a ma ba za ta inkari ba inda za a dawo a ci gaba da sallah ita kuma sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta ƙarshe da dare ta zama witri dan haka tunda za ku dawo ku sake yi to sai ku bar witri sai a ƙarshe amma a kwanakin nan ban yi tsammanin ana dawowa masallaci a sake sallar dare ba to me yasa ba za a shafa witri ba to wannan ba a gina wannan sallar akan ilimi ba gaskiya yana da kyau limaman su ƙara nazari sosai su nazarci wannan lamarin Allah ya ba da lada amin da fatan mallaya ya sha ruwa lafiya shin ya halatta mutun ya ki daukar tsuntuwa idan mutun ya dauka yaya zai yi da ita kuma kamar nawa ne a kuɗi idan mutun ya tsunta yayi amfani da shi babu laifi to to ya halatta mutun ya ki daukar tsuntuwa idan yana da tabbacin cewa idan ya tsallake ba za ta halaka ba sannan shi idan yana da jin tsoron ba zai iya ba tsuntuwa hakokinta ba amma idan shi ya amintu zai iya bin hakokin tsuntuwa kuma ya san idan ya tsallake za ta iya salwanta musamman a al'ummar mu irin ta yau ka zo wucewa kaga kunshi na kuɗi ka ga wani ce ta kaga kunshi na kuɗi ka zo wucewa wala Allah kai ka san kanka ka san in ka dauka zaka iya cikiya zaka iya zuwa gidan radio zaka iya zuwa masallacin juma'a zaka iya zuwa masallacin salatul khams zaka iya tsayawa a bakin hanya zaka iya zuwa gidan mai anguwa wala Allah kai ka san cewa zaka iya wannan kudin ba zaka ci ba zaka iya bin hanyoyin da mai su zai same su to a wannan zamanin ku kai ka san garanti ne babu ko shakka idan ka tsallake to ba lalle ne irin ka yazo ba domin a cikin mutum 10 ɗaya ne mai kiyayewa 9 ci za su yi duniyar mu ta yau haka take to idan ka san cewa tsuntuwar nan za ta salwanta in ka tsallake ta kuma ka san cewa kai zaka iya kiyaye hakkinta to wajibi ne ka dauka don baya halatta kana ganin dukiyar dan uwanka musulmi ka bata salwanta amma idan kana jin tsoron kai ma ba za ka iya kiyaye hakkin tsuntuwa ba idan ka dauka kai ma kana da tabbatabe ko kuma ba ka da lokacin da za ka kiyaye hakkin tsuntuwa kuma ka san cewa a guri irin wannan akwai mutanen kirki da yawa za a san masu kula da hakkin tsuntuwa to in ka wuce ya halatta ba lalle sai ka dauka amma idan har ka dauka din da ka tambaya in mutun ya dauka yaya zai yi in ka dauka cikiya za ka yi idan ka dauka cikiya za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'rif wika'aha wa ifasaha thumma arifha sana ka kiyaye kullun ka kiyaye madaurin sannan kai cikiya shekara guda cikiya a gurin da ake tsammanin samun mai wannan kayan kar ka tsunta a wani wuri ka je kana cikiya kuma a wani wuri daban ka bar jaki kana dukan tanci kai cikiya a gurin da ake tsammanin samun mai wannan dukiya za a yi shekara ana cikiya idan aka shekara ana cikiya mai ita bai bayyana ba kuma an sauke hakki na cikiya yadda ya kamata to anan ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa sha'nuka biha to kai sha'aninka da ita to kaji sai anan ne na fahimci kuna dina an gane ko amma da kace kuɗi kamar nawa ne abinda malamai suka yi magana akan tsuntuwa kayan tsuntuwa irin wanda ake cikiya da irin wanda ba a cikiya suka ce dukkan abinda zuciya za ta iya bin sa to ana cikiyar sa in an tsunta dukkan abinda idan ka ganshi ka san me shi duyan da yake ya damu me shi duyan da yake baya jin daɗi me shi yana bukatar sa to wannan shi za a yi cikiya amma abin da idan ka ganshi kasancewa me shi ba zai dawo neman sa ba kamar biron da ya kare a gane ko
to wannan ba za ka dawo ba, ba za ka yi cikiya, ba za ka yi tsaya kana wahala kanka cikiya ba. An gane ko? Yawa ba za ka wahala kanka cikiya ba. In ka buga misali da kuɗi, ba lalle ne misalin yaho ba. Yanzu ka iya buga misali ka ce kamar naira 50, amma naira 50 ɗin waye jefar? Ai ba ka san waye jefar ba. Tayi wani yaro ne yana tana kuka. Allah ka samu cika da imani. Amin. Ita tsuntuwa babi ne mai zaman kanta yake da shi a littattafan musulunci. A littattafan fiqhu babun luqta, babun tsuntuwa, aka bayanin hukunce-hukuncen tsuntuwa. Menene hukuncin azumin wanda yana azumi kuma yana buga Bet Naija, wato caca? Shin me ye hukuncin azuminsa? To, dukkan wanda yake azumi kuma da azumin a bakinsa sai yake caca, to an yi azumi da shi amma ba shi da ladan nasa azumi. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man lam yada qawla zuhr wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai bar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, kuma bai bar jahiliya ba, shine caca da dara da wasan banza da wasan jakuna da zage-zage da ɓatanci da rashin ji da ƙiriniya irin ta jahiliya. Dukka wanda yana cikin ma'anar jahiliya, duk wanda bai daina jahiliya ba yana azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah bai buƙatar ya bacci ya bar sha, in ya ga dama ma ya ce sha, ma'ana azumin sa bai da amfani. An gane? Kama wannan gatse ne fa, ba ana nufin to in zai yi catar kawai ya daina azumi ba, ya ƙara kuma ya ƙara daɓawa. Wannan gatse ne, amma yana da ma'ana. Ma'anarsa shine dolensa zai yi, in bai yi ba laifin ya ƙaru, kuma ba shi da ladan abin da ya yi. Wannan kuma ya ce da fatan malam ya sharwa, malam kullum ina ji a fasarar Alƙur'ani idan aka ce nahnu naqussu alayka, sai a ce mun saukar, bayan kuma Allah ɗaya ne. Dan Allah ko za a mun bayani a kai? Yau ba ka nan ne rannan anan ma mun yi bayani. Da Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Abin magana a kai ko? Ai wannan ana ce da shi dhamiru ta'zim, lamiri ne na girmama kai da kai. Allah ne yake girmama kansa da kansa. Shi sai ce mu, sai ce mu, aiki ne na dubu in sun taru ba za su yi ba, amma shi kadai yayi. An gane ko? To haka ne uslubi ne na Alkur'ani mai girma, kuma Allah ya cancanci girma, domin shi ne wanda yake sama da kowa a girma. To ba yawa ba ne wannan girma ne, haka tsarin yake. Allahu ta'ala alam. Al-Rahma, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه
وما أنتم له بخازنين. تعالى وأرسلنا الرياح لواقح كما من أيكي إسفوكي سنا بربرة واتو سنا كليلي يا عند سكي حرحة حدر. فأنزلنا من السماء ماء, sai muka saukar da ruwa daga sama bayan iska ta hada wannan hadari. Fa asqaynakumuhu, Allah ya ce sai muka shayar da ku wannan ruwa. Wa ma antum lahu bikhazinin, Allah ya ce ba ku ne kuke da hakkin taskace wannan ruwa ba, bayan kun yi amfani da shi lokacin da ya sauka. Abin da ya rage, ba mu dora muku alhakin taskace shi ba. ya zo cikin hadisi ingantacce daga Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa kana idhashtaddati dhiqu yaqulu allahumma laqahan la aqima annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan iska tai tsanani tana hura zafi to yana cewa allahumma laqahan la aqima ya ubangiji ka sa wannan iska ta zama mai yin ciki ne mai kilili ce ba juya ba ka sanya wannan iska ta zama mai kilili mai hada hadari wanda za a samu ruwa ba juya wacce za ta watse ba ta saukar da ruwa ba Allah madaukakin sarki da yake sai mu shayar da ku a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama tahuran mai tsarki mai tsarkakewa lokacin da ya sauka daga sama ya sauka gangari ya garau da haskensa da tsaftarsa da tsarkinsa a kashin kansa shi mai tsarki ne sannan zai tsarkake mara tsarki anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nar ibtiza'u hilyatin aw mata ibtiza'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال الله يا بعد مثال ruwan sama idan ya sauka lokacin da yake sauka yana sauka da kansa da tsaftarsa amma idan ya sauka kasa sai ya haɗu da datti na kasa da bunu da bucaci da kashin dabbobi da kazanta sai ya rika gudu a magudanar ruwa sai ya canza kala ya ba da kalar ja ko kalar datti ko har yana kumfa Allah madaukakin sarki yace wannan misalin ƙarya da gaskiya kenan gaskiya ta sauka daga sama ruwa gangariya yanzu ga wani bakon abu ya garwaya da wannan ruwa ya canza masa launi ya canza masa kala har yana sa shi kumfa Allah ya ce amma wannan datti da kuke gani wanda ya gaure da ruwa wa yadhabu jufa'a zai tafi gaba daya wa amma ma yanfa'un nasa abinda zai mutane amfani wanda shi Allah ya saukar fa yamkusu fil ard sai shiga cikin kasa sai ya kwanta lif don haka tace shi a mayar da shi yadda ya sauka ma an tahuran wannan aikin Allah ne ajiye shi ya kwanta a cikin kasa har ku bukata wannan aikin Allah ne Allah ya ce linuhyiya bihi baldatan maita domin mu rayar da mataccen gari da wannan ruwan idan an yi rani yayi rani bazara ta zo damuna in ta zagayo sai gari sai ya sake kore sai a sake samu abinci wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira sannan cikin halittun da muka yi wannan ruwan shi za mu shayar da mutane mu shayar da dabbobi daga cikin dangin abin da muka halitta huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat Allah yace inna fi dhalika ayatin liqaumin laqul ayatin liqaumin yatafakkarun ubangiji ta'ala yace shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun kuna da nasha wa minhu shajarun sannan daga ruwan kuke da itatuwa da ciyawa da sauran tsirrai fihi tusimun wanda kuke sakin dabbobi ku kuna ciwo a ciki yumbitu lakum bihi zar'a da wannan ruwan yake fitar muku shuka wal zaitun da zaitun wan nakhila wal a'nab da dabino da inabi wa min kulli thamarat da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa na amfanin ku haka Allah madaukakin sarki yake muku irin wannan gata kuma sai ya ajiye muku a cikin kasa dan amfanin yau da gobe an gane arzikin Allah to da Allah ya daukan makansa saukar da ruwa kuma ya daukan makansa ajiye shi bai wakilta kowa ba to wannan yana gwada maka yadda Allah yake son bayinsa kuma yake tausayin su, kuma yadda Allah yake mana gata, duk da shegantakar da ake, duk da rashin kirkin da ake, zai saukar, zai wadatar, zai ajiye, idan an nema kuma zai bayar daga cikin ƙasa. Har a wani wuri Allah yake goranta mana a halin irin namu, yace qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq. Allah yace kace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi, da ce ku ne kuke mallake da taskokin ajiya na ubangijina, da ce a hannunku yake, da a ce a hannunku taskokin ajiyar arziki Allah ya baku, idan la amsaktum, Allah yace da kun yi rowa, khashyatal infaqi, saboda tsoron cewa kuke da shi, kuna da tsoron bazo-bazo, kuna da tsoron bayarwa, kuna da tsoron kyauta, Allah kuma baya tsoron kyauta. Don haka sai ya rike dukkan abin da larurar kowa ne, larurar komai. Ya kuke gani yanzu ruwa idan a hannun wani shugaban ƙasa yake, ko a hannun wani gwamna ruwa yake? Da yake bukata ce ta mutane da dabbobi da tsirrai da ‘ya’yan itatuwa, sai Allah ya bar wa kansa. Haka iska da ke bukata ce ta mutane da dabbobi da tsirrai da ‘ya’yan itatuwa da dukkan abu mai rai, sai Allah ya bar wa kansa rukun iska, da iska da ruwa, sai Allah ya riƙe wannan, shi yake sakewa, shi yake riƙewa. Shikenan, sai zama kowa duk rashin kuɗinka za ka yi numfashi. Na gashi nan da numfashi ya ma gardama, aka je na sayarwa, nawa ake sayen shi? Ko ba haka ba? Da an tusa ma roba a hanci, to numfashinka ya zama na sayarwa, sai ka ji ana ma lissafi, ana rubuta takarda, to jiya kasha na 5,000, yau kasha na 10,000. Amma Allah maɗaukakin sarki sai ya riƙe kayansa, sai yake bayarwa, za ka sai ya zama kowa ma zai iya samu. Allah ka sa mu cika da imani. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين الله يقول وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون نعم
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
نعم
وان ربك هو يحشرهم
wan jiji ta Allah ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun. Allah ya ce kuma lallai mu la nahnu, mu ne nuhyi, muke rayawa, wa numitu, muke kashewa, wa nahnu alwarithun, kuma mu ne magada. In ji Allah, mu ne muke rayawa, kuma mu ne muke kashewa, in ji Allah, wa nahnu alwarithuna, kuma mu ne magada. Kaga wani baya mallakar rayuwarka, wani baya mallakar mutuwarka, dan haka kar wani ya maka barazana cewa nan da kwana kaza za ka mutu, kar wani ya miki barazana cewa nan da kwana kaza za ki mutu, ko wani ya ce ma za ka gani ka ɗaga hankalinka, ba abinda za ka gani sai alheri. Bai mallaki rayuwarka ba, bai mallaki mutuwarka ba. Babu wani rai face gudanuwar numfashinsa da rayuwarsa a hannun Allah yake. Duk wani mai bugun kirji ƙarya yake, kurari yake, al'amari yana hannun Allah. Allah yake mu muke rayawa, mu muke kashewa, kuma ba a canza masa lissafi, ba a canza masa tsari, ba a raya wanda bai ga damar ya rayu ba, sannan haka ba a kashe wanda Allah bai ga damar ya mutu ba. Duk wanda ya rayu Allah ne ya ga damar ya rayu akan tsarinsa, duk wanda ya mutu Allah ne ya ga damar ya mutu akan ajalinsa, amma ba a canza wa Allah tsarinsa. To zancen wani ya shiga cikin wannan hidimar ya ɗauka cewa shi ma yana da wata dama, ko na sisin kwabo, ko na minti ɗaya, ba wanda yake da wannan damar, yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Allah ya ce mu mu ne muke gadan ƙasa, muke gadan waɗanda suka rayu a ban ƙasa, kuma gaba ɗaya gare mu za a koma, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka da rai da mutuwa da tattaruwa duka wannan na Allah. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nahnu al-warithuna, mu kuma mu ne magada. Gadon me shi ne? A can suratu Maryam ɗin Allah ta'ala ya ce narithul arda wa man alaiha, muna gadon ƙasa, mu gaje waɗanda suka rayu a ban ƙasa. Meye ma'anar gajewa? Shi ne za a tafi a bar shi. Shi ne rayayye wanda rayuwarsa ba ta ƙarewa, ba ta da ƙarshe, ba ta da farko don ba halittarsa aka yi ba, sannan ba ta da ƙarshe don shi mutuwa ba ta daskarsa. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ke ban ƙasa zai ƙare, amma fiskar Ubangijinka, wato shi zatinsa, shi kansa zai wanzu, zai tabbata ma'abocin girma da ɗaukaka da buwaya, subhanahu wa ta'ala, tsarkakeccen sarki. Don haka ma'anar gajewan shine za a tafi a bashi, za a tafi a bashi. Wannan duniyar da kuke gani ana tafiya da ɗaɗɗaya ma kuna gani. Yanzu akwai gonar da an shekara ɗari ana gadonta, an raba ta gado shekara kusan ɗari da suka wuce, an sake raba ta shekara 80 da suka wuce, an sake raba ta shekara 60 da suka wuce, an sake raba ta shekara 40 da suka wuce, an sake raba ta shekara 20 da suka wuce. Yanzu ana fafutukar za a sake raba ta a wasu. Itan tana nan ba za a sa mata taya ba, kuma mai mutuwa ba za a naɗe masa ita a binne shi da ita ba. Da haka nan ana karɓa karɓa, ana kama kama, ana gada gada, ƙarshe sai kowa ma duk haɗa masa sai ya tafi ya bari, sai ya zama da gidajenmu, da gonakinmu, da shagunanmu, da kamfanonuwanmu, da motocinmu, da ofisoshinmu, da bankunanmu, da duk abin da muka mallaka, da tarkatan, da shirgin, da komai. Ran da Allah ya ga dama a tashi, haka babu shiri za a tashi, kowa ya tafi. Kowa haka ne al'amarin yake. Na kasuwa yana kasuwa, na gona yana gona, na ofis yana ofis, dan ataɓa yana kan ataɓansa, munafi yana yayi goyo yana tafiyarsa. Haka kowa yana cikin harkarsa, domin ba wayan gari za a ce yau za a tashi kiyama kar kowa ya fito ba. A'a, normal za a tashi, kuma normal za a fita, za a ci gaba da harkoki yadda aka saba. Kowa a wajen harkarsa anan za ta rutsa da shi. Wa ya shirya? Ba wanda ya shirya. Idan kana da gida, kana da gona, kana da mota, kana da fegi, idan aka ce gobe za ka mutu, ya za ka yi da su? Don Allah a zo a ce ma gobe za ka mutu, ya za ka yi da su? Da haka dole Allah ne mai gado. Shi kuma in ya gada, yawanci duk mai gado in ya gada amfana yake da abin da ya gada. To shi kuma gadon Allah gado ne na isassu masu abu. Idan ya gada sai kowa ya tafi, an gama da komai, an gama da komai, kowa ya tafi, gashi nan Allah ya gada, to baya bukata. Me ya rage? Sai umarci mala'iku, wani abun ma fure shi za a ya nike, ya umarci mala'iku a markaɗe, a makare, a shafe duka, da duwatsu su ma a sheƙe su. Saboda ana so ne ƙasa gaba ɗaya a daidaita ta, gaba ɗaya ta zama fetal, ba tudu, ba gangare, ba bishiya, ba dutse, ba ruwa, ba komai. Ana so ne a markaɗe ta, a shimfiɗe ta gaba ɗaya, domin ta gama aiki naɗewa za a yi. Domin zai da shi? Babu zai da shi. Ina ranar haɗama? Babu. Shi ne wa nahnu al-warithun, Allah ya ce mu mu ne za mu yi gado. Idan kuma kana mamaki ko kana tantama, ai Allah ya faɗa cikin suratul qasas, wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalam, ga tan gidajensu nan ta sun gurfana saboda zalunci da suka yi. Don haka Allah maɗaukakin sarki shine za a tafi a barmawa waɗannan ababen na duniya baki ɗaya. Allah ya ce mu muke rayawa mu muke kashewa kuma mu ne zamu gaje ku a bayan mutuwar ku walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin Allah ya ce hakika mun san na farko daga cikin ku kuma mun san na ƙarshe mun san na farko mun san na ƙarshe me yake nufi malam al-qurtubi sahibu tafsir Allah ya kara masa rahama yace wannan aya walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin tana da ma'anoni fassara guda takwas fassara takwas kuma duka ya kawo su yace to bai karanta muku abinda malam qurtubi yace yace almustaqdimina ko almustaqdimina fil khalqi ila al-yawmi والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد akwai wadanda suka ce abinda ake nufi da almustaqdimina sune wadanda aka halitta tun daga farko kawo yau والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد wadanda suke na ƙarshe kuma sune wanda tukunna ba su zo ba a halice su ba wasu malamin suka ce almustaqdimin al-amwat wal musta'khirin al-ahya wasu suka ce abinda ake nufi da wadanda suka gabata matattu wal musta'khirin wadanda suke yan jinkiri yan baya su kuma rayayyu wasu malamin suka ce almustaqdimin man taqaddama ummat muhammadin wal musta'khirin ummat muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce in an ce almustaqdimina ana nufin al'ummar da suka rigaye al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sune almustaqdimin almustaakhirin kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to mu kenan kenan Allah yana cewa mun san al'ummomin da suka zo kafin ku kuma mun san ku an gane ko sannan na hudu malam yace almustaqdimina fi ta'ati wal khairi wal musta'khirina fil ma'siyati wash sharri malam yace wasu sun ce abinda ake nufi da almustaqdimina fi ta'ati wal khair wato wadanda suke suka riga a aikin da'a da aikin alheri wal musta'khirina da kuma wadanda aka bari a baya fil ma'siyati wash sharri saboda aikin saban su da sharrin su al khamis yace na biyar almustaqdimina fi sufufil harbi wal musta'khirina fiha wasu suka ce abinda ake nufi da almustaqdimina na gaba gaba a sahun yaki wal musta'khirina masu lokewa suna yin baya baya a sahun yaki Allah ya ce duk mun san yan gaba mun san yan baya na shida malam qurtubi yace al mustaqdimina man qutila fil jihadi wal musta'khirina man lam yuqtal wasu suka ce mun san yan gaba wadanda aka kashe su a wajen yaki sun riga sun shude sun tafi wal musta'khirina mun san yan baya wadanda tukunna ba a kashe su ba sai nan gaba an gane ko minal mu'minina kinan rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila na bakwai malam yace al mustaqdimina awwalul khalqi wal musta'khirina akhirul khalqi wasu suka ce abinda ake nufi da mun san yan gaba gaba a cikin ku wato halittun farko mun san yan baya wato halittun ƙarshe na takwas المستقدمين في صفوف الصلاه والمستاخرين فيها بسبب النساء wasu kuma suka ce mun san yan gaba gaba a sahun maza a masallaci ko mun san yan baya baya masu zuwa kusa da mata a masallaci yan sahun karshe to duka wannan waye Allah bai sani ba waye a cikin takwas nan wanda Allah bai san su ba da kowanne ka fassara yan farko da kowanne ka fassara yan ƙarshe hakan dai yadda malamin suka faɗa baya fita daga cikin ilimin Allah kuma dama Allah cewa yake mun san yan farko mun san yan ƙarshe dan haka yan farko ko ka ce musu halittu da aka halitta yan ƙarshe waɗanda ba a riga an halicce su ba ko ka ce matattu yan ƙarshe rayayyu ko kace waɗanda suka gabaci al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu kuma da muka biyo bayan su mu ne ƴan karshe ko kace cikin abin da malaman nan suka ambata kuma kowanne malam qurtubi sai da ya ambaci tabi'i daga cikin manya-manyan ƙwararrun malaman tafsiri da ake da su cikin tabi'ai irin su Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi irin su Mujahid irin su Al-Hasan Al-Basri sune ya cika wajen da sune suka ce suka fassara wannan ulaika abai faji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya dalilul jawami'u wadannan sune malaman na sunna da muke daukar ilimi a wajen su wanda yake so su fassara masa alqur'ani shine zai yi addinin sa daidai wanda ya jefar da su to ya tabe Imam Malik Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama yace karshen wannan al'ummar ba zai yi kyau ba sai da irin abin da farkon ta yake waɗanda suka fassara alqur'ani tun farko su ne masu fassara shi har yanzu idan kuka sake sabin ƴan fassara kuma a cikin ƴan duniya ƴan bariki to kun lalace so su ne idan suka fassara alqur'ani ka ji ma'ana kala takwas ka ji aya ce guda daya amma sun fassara ta fassara takwas amma babu sabani fassara kuma kowacce za ta hau dan haka sabani ne wanda ba a rigima a cikin irin sa kawai ilimi ne yake kawo shi amma duk wannan awatsar a zo ana wata fassara ta daban ta son zuciya irin ta zamani to an tabe jama'a an gane dan haka da Allah ta'ala yace walaqad alimna almustaqdimina minkum haqiqa daga cikin ku mun san ƴan gaba-gaba mun san waɗanda suka shuɗe walaqad alimna almustaqirin kuma mun san waɗanda za su zo daga baya ko kuwa lalle daga cikin ku mun san masu gaba-gaba aikin alheri kuma mun san masu noƙewa masu zuwa daga ƙarshe ko kuwa Allah ta'ala yana nufin mun san waɗanda za su riga tafiya mun san waɗanda sai daga baya za su tafi dukkan wannan Allah madaukakin sarki ya sani inna rabbaka huwa yahshuruhum Allah yake wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma lalle ubangijinka shine zai tattaro su innahu hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma mai ilimi da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ya gaya mana irin cikakken sani da yake da shi akan na farkon mu da na ƙarshen mu ba abin da yake kufce masa sai yace kuma shi zai tattaro mu ba mu masa yawa ba shi zai hado kanmu shi zai tattaro mu ranar da aka kira aka ce a tashi a zo to kowa zai zo shine wa inna rabbaka huwa yahshuruhu kuma lalle ubangijinka shi zai tattaro su ku diba ma bai ce wa inna rabbaka yahshuruhum ba sai ce huwa yahshuruhu domin ya baka ma'anar cewa ba mai yi sai shi kuma lalle ubangijinka shine kadai zai taro halittunsa ba mai taya shi ba wanda zai sa wakilci shi zai tattaro kuma idan an kira kowa zai zo yawma idin yattabi'una da'iya la'i wajalahu a wannan ranar kiran za abu mai kira ne babu wanda yake da ikon tabewa ko karkacewa ko gardama ko runto wa khashati al-aswat lir-rahmani kuma duk maganar mutum ranar shiru zai duk wani sauti ya kankan ga ubangiji subhanahu wataala wala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai alamar takun tafiya shashab 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 wa tawalla anhum yawma yad'u ila shay'in nukur khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' Allah yake fita harkar su ka bar su zuwa ranar da mai kira zai yi kira ila shay'in nukur zuwa ga abin da rai baya so saboda daga kabari idan an tashi mumini zai koka balle kafiri mumini zai koka tashi daga kabari saboda hayaniyar da tsoron da rugujin mumini kansa sai ya tsorata yana man ba'athana min marqadina waye tashi mu muna kwance waye daga mana hankali balle kafiri shi ma da yake cikin azaba idan aka tashi fitinar da zai ji ta ya kwammace yadda yake kwancan sai ce man ba'athana min marqadina waya tashi muna kwance ai ya dan fi dama-dama.
Allah ya ce hadha ma wa'adar rahman, alƙawarin Allah ne ya cika ba fashi, wa sadaqal mursaluna, kuma manzanni da suka zo suka yi muku wa'azi sun yi gaskiya, ga ranar ta zo. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce za a kira kuma zuwa ga abin da rai baya so, domin za a je ne a yi tsiya a yi hisabi. Khushu'an absarun, kowa ido ya rena fata. Yakhrujuna min al-ajdadi, suna fita daga cikin kaburbura, daga cikin ƙasa ana fitowa, na cikin ruwa zai fito daga ruwa, na ƙasa zai fito daga ƙasa, na wuta wanda ya zama toka zai fito daga wuta. Kowa zai ai kowa yanda ya zauna bayan mutuwa sanan ne kabarinsa, kuma daga nan zai fito. Ka annahum jaradun muntashir, kamar fari da aka watsa haka yun. Shine wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, kuma lalle ubangijinka shi zai tattaro su. Ubangiji ta Allah yace wa yawma nusayyiru aljibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Allah yace wa yawma nusayyiru aljibala, ranar da zamu tafiyar da duwatsu. Ba mun karanta jiya duwatsun nan kafaffu bane ba, mun karanta jiya duwatsun nan sawabit ne, amma ajiye su a ƙasa ne don kar ta yi motsi saboda nauyinsu. To akwai ran da Allah madaukakin sarki zai ba su umarni kawai su tashi suna tafiya. Suna tafiya, wa taral jibala tahsabuha jamida, kana ganin duwatsu a tsammaninka daskararrun abubuwa ne masu nauyi ba za su yi motsi ba, amma kaga wahiyata murru marra sahab, kaga suna tafiya irin yadda gajimare ke tafiya. Shine wa yawma nusayyiru aljibala, ranar da zamu tafiyar da duwatsu. Wa taral arda barizatan, sai kaga ƙasa fetal sarari, ba tudu, ba kwari, ba dutse, ba bishiya. Wa hasharnahum, Allah yace zamu tattaro su halittu gaba ɗaya, zamu tattaro su da mutane da aljanu da dabbobi, za a tattaro da ƙwari da fari da kaji da tsuntsaye da komai, za mu tattaro su. Allah ce falam nughadir minhum ahadan, ba wanda za a bari, wa inna rabbaka huwa yashuru, ubangijinka shi zai wannan aikin. Sai ya ce innahu hakimun alim, lallai ubangijinka hakimun, mai hikima ne, alimun kuma mai cikasta ne. Yawanci idan Allah madaukakin sarki ya kawo aya sai ya kare ta da sunayensa, akwai sako da yake alakanta zancen ayar da sunayen. Za ka ji Allah yana kare ayoyi da sunayensa. To duk ayar da Allah ya kawo sai ya kare ta da wani suna cikin sunayensa. To ko kai idan kana zarci sakon ayar da sunayen, za ka ga akwai kyakkyawar alaka. To yanzu anan an yi magana cewa Allah ya ce shi ne zai tashe mu ya harhaɗo mu gaba ɗaya, sai ya ce shi mai hikima ne. Ta ina hikima za ta bayyana maka? Shi ne idan aka ce wannan rayuwar da muke yi a yanzu ta duniyan nan, aka ce duk wanda ya mutu ya tafi kenan, in ya ci ya ci banza, in an ci masa an ci banza. Allah ya hallara mu wannan rayuwar a haka. Cikinmu akwai mugu maƙetaci azzalimi, cikinmu akwai mai rauni mai haƙuri, cikinmu akwai mai wayo kamar ɓarawo, cikinmu akwai wawa sahuhu. Aka rayu kura ta ci kura, wani sai dai ja Allah ya isa, wani kuma idan an ja Allah ya isan ma ya ƙara, ya ce da bai isa ba ya haifi uwarka da ubanka, sai ya ƙara. Haka ake rayuwa, wani an zalunce shi a kan idansa, wani an zalunce shi bai sani ba, wani an cutar da shi a kan idansa, wani an cutar da shi bai sani ba, wani an cuce shi a gangar jikinsa, an cuce shi a mutuncinsa, an cuce shi a dukiyarsa, an cuce shi a iyalansa. Yanzu irin ta'adin da ake wa al'umman nan da zalunci, a kama mutum a ci zurfinsa,
a ci zarafin iyalin sa, a karbi dukiya miliyoyin dukiyoyi, a rike mutum sai an bada miliyan 10, miliyan 20, miliyan 100, sannan a bayar da shi, wani kuma a bayar din ma, amma a sa bindiga a harbe shi a kashe shi, a tashi iyalansa daga bacci, karkashin su akwai mutum 100, karkashin su akwai mutum 30, mutum 20, Allah kadai ya san masu cin arziki karkashin sa, amma a zo a bindige shi ko a yanka shi ko a halaka da shi. Bayan kuma an karbi kudade, a ce a kawo mashina, a ce a kawo abinci, a ce a kawo kudi kaza, mutane suna cikin bacci, a shigo musu gari da rugujin bindiga da durin mashina, a hana su bacci, a sa su gudun fanfalaki, ba su ci ba, ba su sha ba, ba laifin tsaye, ba na zaune. ƴaƴayensa suna kuka, uwa ta gudu ta bar ɗanta, uba ya mutu ya bar gidansa da iyalansa, a watse abu duwatsu, abu cikin jeji, abu sagagi, abu ruhu, abu nawali. Haka kawai wasu su saka wannan rayuwar a gaba, su sa al'umma suna cin zarafin, suna cin mutuncinsu. Allah da ya haɗa mu a wannan ƙasar mu yi rayuwa, a ce ba abin da zai yi. Taya? A ce ba abin da zai yi, kuma shi ne ya tsara mana wannan rayuwar, ya shimfiɗa wannan ƙasar, ya ba kowa wuri, ya zauna, ya halicce mu, ya ba mu iska, ya ba mu ruwa, ya gina sama, ya shimfiɗa ƙasa, ya muna dukkan ni'imomi muka rayu, aka yi ta wannan irin zalunci da cin zarafi, a ce shi kuma duk wanda ya tafi ya ci banza, ya tafi kenan, ba abin da zai yi, ba matakin da zai ɗauka. To ai, ba a taɓa shugabanci mai rauni irin wannan ba, an yi haka. Shi kuma Allah ba mai rauni bane. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhu. Allah yake kuma ubangijinka shi zai tattaro su, zai hado kansu gaba daya. Innahu hakimun, shi fa mai hikima ne. Inda babu hikima sai a ce za a tafi a banza. Don haka yadda hikimarsa ta bullo ke mun. Akwai hikima mai girman gaske na a tattara mu daga baya. A haɗa mu gaban alƙalin duka, a haɗa mu gaban alƙalin alƙalai, wallahi akwai hikima. Barakallahu fiki. Alimun, kuma Allah masani ne, ya san abin da yake faruwa. Ya kai mai zalunci, in za ka yi, ka yi kaɗan, fa innahu zulmatun yawmal qiyama, kuma ranar alƙiyama duhunnai ne. In za ka yi, ka yi kaɗan, ya kai mai tona ramin mugunta, tona daidai tsawonka. Domin za ka faɗa, kai za ka faɗa. To waɗanda ake zaluntarsu ba su ake zalunta ba a haƙiƙa, masu zalunci kansu suke zalunta. Duk wanda aka kashe shi kwanansa ne ya ƙare, ko ba a kashe shi ba dama zai mutu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban mu'ajjala, ba wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah. Allah ya ce wannan wani hukunci ne da Allah ya riga ya tsara shi mai ajali. To ba kai ne mai ƙarar da kwanan wani ba, dama zai mutu, amma ka ɗaukan makanka da alaba babu gammo, domin yanzu mutuwarsa Allah ya maka ita. Ranar alkiyama zai karɓi haƙƙinsa na jini. Allah maɗaukakin sarki zai ba shi iko, zai cakwame ka ya kai ka gaban Allah, yana cewa Ubangiji a tambayi wannan mai ne masa ya kashe ni. Wallahi za a karɓi haƙƙoƙi, la tu'adduna al-huquqa, za ku karɓa, za a karɓi haƙƙoƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta dabba mai ƙaho da ta soki mara ƙaho, ta huda mata ciki ko wuya ko tumbi, ranar alƙiyama kafin a shafe su sai an ba da dama an rama. Saboda Allah maɗaukakin sarki baya zalunci, kuma ba zai bar zalunci ba. Dabbobi a tsakaninsu sai an karɓi haƙƙoƙi, balle tsakanin mutane. Littafi yana jira, awu yana jira, siraɗi yana jira, ko ka yi kaɗan ko ka yi da yawa, ya rage naka. Duk abin da za a gaya maka in baka yarda ba, ka yarda da mutuwa. Kai da mutuwa, ba mai musu mutuwa. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhu, Allah ya ce kuma lallai Ubangijinka zai tattaro su. Innahu hakimun, lalle ubangijinka mai hikima ne alimin kuma masani ne la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya maka ko a sama ko a ƙasa dan haka Allah yana sanar da abin da bai shi aikatawa Allah ka samu cika da imani sai Allah ya ce
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
وبنجد تعالى يتي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم sai Allah ya shiga bayanin halittar dan adam gaba ɗayan sa mun fahimci abin da aka yi a baya to Allah so yana so ya gaya ma waye kai waye kai duk dagawar da kake ji da ita ga kanan ga tushenka walaqad khalaqnal insana Allah ce hakika mun halacci mutum min salsalin daga bushashshen tabo min hama'in na yunfu masnun mai wari shikenan daga bushashshen tabo an jika ya bushe idan an kwankwasa a iya jin sa yana bada sauti shi yasa Allah madaukakin sarki yace yace a aina ne suratul suratul rahman khalaqal insana min salsalin kal fakhar ubangiji ta'ala yace Allah ya halicci mutum min salsalin daga tabo bushashshe kalfakhar kamar kasko in an kwankwasa shi za a ji yana bada sauti wannan bushashshiyar kasar daga wannan aka halicci mutum kuma ita ma bushashshiyar kasar min hama'in daga tabo ne tabon ma baki suka ce hama shine at-tinul aswad bakin tabo in kai fara fata ne kana ji da fara fata bakin tabo masnun ay al mutaghayyirul muntin wanda ya canza a sansuna yazo yana doyi daga nan aka halicci mutum sai sa malaman tafsiri suka ce no wonder ba mamaki ga tauri ga danko ga ƙara da ƙorafi ga wari me ba za a samu ba mutaraddiya wa nasiha wa ma akala sabu kada a samu walaqad khalaqna al-insana haqiqa mun halicci mutum malaman tafsiri wajen al-insan da yawa suka tafi akan cewa nan ana nufin jinsin mutum jinsin mutum walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun haqiqa mun halacci mutum afwan nan suna nufin annabi adam haqiqa mun halacci annabi adam farkon halittar dan adam kenan min salsalin daga bushashshen tabo wanda yake kuma bakin yunku mai wari abinda ake nufi da al-insan shine annabi adam to amma saboda kurewar lokaci an ga mun lokaci yayi ban son na shiga cikin wasu abubuwa da suka shafi wannan ayar kuma mu kasa karisawa zamu hakura daga wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abinda muka yi daidai abinda nayi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته